sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad da kuma FM Dalol ko kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Haka nan kuna iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku cikin shirinmu na karshe a yinin yau. In mun yi gaba kaɗan za mu bude layin mu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Kamar kullun dai lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Yanzu dai sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya.
Sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniyar. Magajin garin birnin London Sadiq Khan ya yi allawadai da abin da ya kira mummunan harin da ya faru yau Juma'a da rana a babbar gadar birnin London, inda 'yan sanda suka kashe mutumin da ake kyautata zaton ya kai harin, wanda yake dauke da wuka ya kuma sanya rigar nakiyoyi. 'Yan sandan birnin dai sun shaida cewa harin ta'addanci ne. Mr. Khan ya bayyana cewa akwai mutane da dama da suka samu raunuka a yayin harin. A yayin da wasu rahotanni kuma suka ce an samu mutum biyu da suka rasa rayukansu. A lokacin da magajin garin na London yake bayar da jawabi, ya umarci 'yan birnin da su haɗa kawunansu a yayin wannan lamarin. Prime Minister Iraki Adil Abdul Mahdi ya ce zai mika takardar yin murabus ga majalisar dokokin kasar yayin da aka kwashi makonni ana ta fama da zanga-zanga. Sanarwar da Abdul Mahdi ya yi yau din nan Juma'a na zuwa ne bayan da wani babban malamin ɗan Shi'a ya yi kiran da a yi sauyi a shugabancin kasar. Mutane akalla 400 ne dai suka mutu, wato baya ga ɗaruruwan da suka samu raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar ta kyamar manufofin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. A yayin hudubarsa ta mako-mako, Ayatollah Ali Al-Sistani ya kira ga majalisar dokokin Iraki su sake nazari kan goyon bayan Abdul Mahdi da suke yi. Tun da farko dai jami'an tsaron kasar Iraki suka yi amfani da harsashin hakika kan masu zanga-zanga da ba su dauki, wato da ba su dauke makamai ba a jiya Alhamis. Wasu masu goyon bayan dan takarar shugaban kasa wanda ke kan gaba a Afghanistan sun gudanar da zanga-zanga a Kabul, babban birnin kasar, inda suka buƙaci da a dakatar da kidayar ƙuri'u da ake yi bisa zargi-zargin maguɗi. Wasu gidajen talabijin a ƙasar dai sun nuna yadda masu zanga-zangar suka yi tattaki a wurare da dama a birnin, kafin kuma suka koma wani fili da ake kira Pashtunistan Square wanda ke kusa da fadar shugaban ƙasar. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Sydney na ƙasar Australia a yau Juma'a a wani sabon zagaye na gangamin da ake yi a wasu ƙasashen duniya don jan hankalin hukumomi da jama'a kan buƙatar a ƙara ɗaukar matakan magance sauyin yanayi. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar hedikwatar jam'iyyar Liberal da ke garin New South Wales da nufin neman gwamnati ta yi watsi da duk wani aiki na haɗar kwal ko man fetur da iskar gas. A yayin da masu zanga-zanga a sauran biranen yankin Asia da Pacific ke amsa kira daga 'yar ƙasar Sweden ɗin nan mai shekaru 16 wadda take da rajin kare muhalli mai suna Greta Thunberg.
Madina Bishanu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin mu. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta yi nasarar cafke wasu bata gari su 39, sai dai ba nan gizo ke saka ba kasancewar daga cikin waɗannan mutane har da wani shugaban al'umma wanda alhakin kula da al'ummomi ya rataya a wuyansu, da kuma wani abu mai kama da lauje cikin naɗi kan batun yadda waɗannan rukunin mutane ke samun kayan sarki cikin sauki. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya hada mana.
Rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ta ce cikin masu laifuffuka guda 39 da ta sauke har ma da barayin mutanen nan da suka yi garkuwa da malamai da daliban wata daga cikin makarantun jihar Kaduna a kwanakin baya. Mai magana da yawun rindinar ƴan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya ce wasu daga cikin masu laifuffukan ma sun taimaka wajen ba da bayanin ganin an samu wasu makamai.
Mai ƴan sanda ta jihar Kaduna a cikin kwanakin nan yi nasarar kama mutane har guda 39 wanda ake zargin su da laifuka daban-daban. Mafi yawa daga cikinsu laifuka ne da ya jibinci garkuwa da mutane, fashi da makami, satan dabbobi da sauran manya-manyan laifuka ciki har da satan motoci abu ababen hawa. So wa'innan mutane da aka kama su da yawansu sun ma bayyana ma 'yan sanda har da wasu ƙarin laifukan da suka yi yayin da suka yi wannan laifuka na farko wanda ya haɗa da kisan kai. Misali akwai cikin wa'annan da muka kama masu laifuka akwai wanda bayan sun yi garkuwa da mutane suka kuma kashe su bayan sun kasa kuɗin farsa. Akwai wa'anda suka yi garkuwa da ɗalibai da malaman Engravers College nan Kaduna kwanaki. Akwai wa'anda suka yi irin wa'annan garkuwa da mutane a wasu jihohi ma wanda ba Kaduna ba wanda suka saɓe jiki suka shigo Kaduna kuma muka danke su. Bincikensu da ake yi ya kai ga allura ta tono garma ta yadda aka samu zakulo kayayyaki da yawa ciki har da manya-manyan makamai kamar AK-47 guda 10 a bindiga nau'in bomb action guda 4 karamar bindiga har guda 3 da motoci da suke amfani da shi wurin aiwatar da wannan miyagun ayyuka da mashina har ma da kuɗi naira 50,000 da aka samu daga wasu yan garkuwa da mutane daga cikin kuɗin biyan fasa.
Ita kuwa gwamnatin jihar Kaduna cewa take matukar dai al'umma ba za su rinka tona asirin masu laifi ba. To babu ko shakka maganar magance matsalar tsaro ba za ta yi nasarar da ake sa rai ba. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Shi ta'addanci ko garkuwa da mutane sace-sace da sauran manyan laifuka wanda ake yi ba su da nasaba da jinsin mutum ko kace addini ko kuma inda mutum ya fito ko kuma wani ra'ayi da sauransu. A'a, matsala ce babba wanda ya zama wajibi dukkan mu sai mun tashi mu tunkari wannan matsalolin da muke fuskanta. In ka fahimci wani abu da ke cutar da al'umma ya zama wajibi ko da danka ne ko da dan uwanka ne ko da dan garinku ne ko da tare kuke da ayi kuke sujjada ko wani abu mutum da kaga mutum zai cutar da al'umma yana wani abu wanda ta ci karo da zamantakewar mu da addinan mu da kuma al'adun mu da sauransu ka fallasa shi.
Wasu daga cikin waɗanda ake zargin da rindinar ƴan sandan jihar Kaduna ta kama sun amsa laifukan da ake zargin su sun yi.
Kwasu yanayi ɗaukwan da 2,500 muke sai mun sasu mutane ya kai kashi biyu kwanan muka karɓa 2 miliyan ko 1.5 ko 2.5
ni ne muke kaiwa.
Oke, kai kake kai
mutane ni muke kai musu sakani da Allah ne muke kai musu
kuma kai ne anguwa ne ba to anguwa rido
to yanzu din ma fita da sai da Ubangiji.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Allah ya kyauta. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Najeriya ta fara kafa kwamitocin da za su aiwatar da manufofin zakulo yara da matasa daga garuruwa da ƙauyukan ƙasar a wani salon samo masu alamun shahara a wasanni daban-daban. Wannan tsarin zai tabbatar da an gano ƙwararru da ke ɓoye domin Najeriya ta yi fice. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya samu zantawa da ministan wasanni da matasa na Najeriya, Mr. Sunday Dare.
Wannan yunkurin da na sabon minista wato Mr. Sunday Dare shine karkashin manufofin da ya shimfiɗa ne na cewa za a inganta sha'anin wasanni a Najeriya ta hanyar zuwa ƙauyuka da kuma yankuna da gundumomi domin tabbatar da an samu 'yan wasa da suka kware kuma waɗanda ba za a yi wata-wata ba wurin ba su damar shiga gurabe daban-daban da zai baiwa Najeriya nasara idan aka ba su horo kuma suka shiga gasa daban-daban da za a riƙa shiryawa tsakanin makarantu da kuma garuruwa. ga dai Mr. Sunday Dare, ministan wasanni da al'amuran matasa a Najeriya, da ƙarin bayani akan tattauna da ne da shi, inda yake cewa
ina zan fara tsari da zai duba abinda ana kira grassroots sports,
wato wasanni na kauyuka,
na kauyuka. Kuma zamu fara da headmasters cup, duk primary schools da suke Najeriya zamu ebe duk panin Najeriya 10,000, zamu hada su su yi competition na kullun kafa, kuma zamu ba su kofu, mu ba su taimako, mu samu musu jerseys da boots da za su buga kullun na farko kenan. Amma an in sari da muna da shi ana kira Talent Hunt Program, THP,
wato nemo kwararru da ke boye,
daga boye za a kafa committee, aikin su ne za su yawo duk Nigeria, boxing, weightlifting, kullun kafa, table tennis, basketball, the athletics, za su je koina su je su neme mana yara da sun yi kuma da suna da talent. Sannan ministry na matasa za mu tara su mu aiki da su federations namu, muna da boxing federation, muna da football federation, table tennis federation, weightlifting federation, za mu hada su mu ba su su gina su har yanda za su yi su kawo mana nasara a Nigeria.
Wannan tsarin kana gani wato matsaya ta kabilanci da babbanci addini ba zai shigo a wurin yunkurin gano kwararru da ke boye a cikin matasan da ke karkara da ɗan su ƙananan garuruwa ba kenan.
Abu zai shigo ba, kai ka san in maganan wasanni ya taso kaman kullun kafa shi yake jawo zaman lafiya. Kuma a Nigeria din nan ana kullun kafa ko ana wani sports, kowa kawai suna nan suna son Nigeria ya ci nasara, za su mantar da komai da komai. So in ya zo maganan wasanni ba maganan kabilanci ba zai shigo ba.
Mr. Sunday Dare kenan, ministan wasanni da al'amuran matasa a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin haɗin gwiwa ko haɗin kai da za a samu tsakanin ofishin ministan da maimayin 'yan kasuwa da maimayin kamfanoni na Najeriya, wanda ya ce za a sa su a cikin jerin tallafi na musamman da za a nema domin a inganta sha'anin wasanni da zakalo 'yan wasa na ƙauyuka, domin a tabbatar da an ba su dama su yi gwagwarmaya su yi gasa tsakanin su domin a fidda kwararru ko kuma zakaru tsakanin su. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro, kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Amma kafin nan, ku shakata da wannan waka. Okay.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To da alamu mun samu kiran mu ta farko, wake kira kuma daga ina ake kira?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To sunana Salisu Mai Dabino daga garin Fatako.
To malam Salisu, menene ra'ayinka?
To yau ra'ayina shine akan kace nace ba ake cewa ba wai a gyara kullun tsarin abin nan wai Buhari ya ce zai zarce ya mulki. To nake ganin bai kamata a ce wai tun kamar yanzu shekara uku ke ce akwai a gaba a nan a ce ba a yi so da wannan magana ita kace nace. Ina ga yanzu suna fito da hanyar da ba za a bari a yi ma talakoki aiki ya kasance ya rage ma ko da sauran shekara ɗaya ya kasance a gaba da wannan irin wannan kace nace din. Amma tun yanzu shekara uku a gaba an zo ana ta maganganu kace nace wai ya zarce. Wannan wata yaudara ce yanzu za su tanto da ita wadda ba su bari a yi matsalakoki aiki ba shekara uku da take a gaba. Bai kamata yanzu a fito da wannan maganganun ba, kamar da APC da take duk wanda gaban nan ya yi wannan magana ya kamata su kore shi. To ni ma ina goyon bayan haka su kore din wanda ya bullo da wannan magana masu kore shi daga cikin jam'iyyar tasu.
To mun gode
Salisu Jibrilu da garin Fatako.
Mun gode sosai malam Salisu da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, wake layi kan layi daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katrin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malama barka da aiki.
Barka ka dai. Wa alaikum assalam malam Shafale, menene ra'ayinka yau?
To yau a gaskiya zan tafi kai tsaye ga shugaban kasar Najeriya.
Haka
ina son don Allah ya haƙuri ya zauna ya koma baya ya duba shugabannin da suka wuce. Akwai shugabanni waɗanda ma a bayan nan idon talakawan Najeriya bai bude ba sun nemi maganan cewan titan din nan an sha wuya ba sha da dadi ba. Saboda haka ina jawo hankalin shi kar ya yadda da maganan cewan shi zai yadda da wannan matsayi, saboda duk mutumin da ya kawo mishi wannan shawara ba son shi yake yi ba, yana son ne kawai ya ci gaba da tada nonon da shi shugaban kasa ya rike kansa ne ya so suna nan suna tatsan nono.
Wani batu kenan Shafale, baka ambato batun ba?
Maganan cewan tatam cewan ya kara neman wa'adi na uku.
Haka.
To kar ya yadda da wannan maganan kari, tunda Allah ya taimake shi, Ubangiji ya ba shi lafiya. In Ubangiji ya taimake shi ya gama shekara takwas ɗin shi nan ya koma gida ya zauna ya zama ku.
To mun gode sosai Shafale da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kano. Wake kan layi daga Kano?
Assalamu alaikum, sunana Sani Idris Mai Samira daga rijiyar Lemo, Kano, Najeriya.
Wa alaikum assalam.
Kuma gaskiya ne ra'ayina dangane da wannan magana da ake yi ta ainihin shugaban kasa ya wuce ko kare ya wuce. To ne ɗan shawara da zan bada shi ne a tsaya a duba 'yan siyasa 'yan jam'iyya da suka taimaka wa shi shugaban kasa tun na farko wanda suke mutanensa. Gaskiyar lamari ba a komai da su, idan har aka duba su aka taimake su aka taimaki 'yan kasa baki daya. To in ma zai shekara takwas na gaba muna goyon baya, saboda ina ba da shawara lallai a duba 'yan siyasa da suka wasa da girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, musamman 'yan nan jihar Kano. Don gaskiya ba a komai da su wallahi. Muna fata Allah Ubangiji ya kara masa lafiya ya kuma taimake shi. Muna fata duk abin da za a yi, in dai an taimaki 'yan siyasa to muna fata ya kara wuciya ya matsa shekara takwas nan gaba.
Amin, mun gode sosai malam Sani da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Ibrahim ne wake hula a garin Mai Godiya a Kemba.
To malam Ibrahim, fiyau filin naku ne?
To masha Allah, ne abin da ke ci ba to a ƙwarya game da basu suka da ake cewa za a rika ciwo mana.
Haka.
To yanzu saboda Allah, bangaren haraji da ake karɓa da rabbano da ainihin kuɗaɗen shiga da ake samu, to ina kuɗaɗen ke shiga ne kuma ce sai an ciwo mana wasu basu suka kuma. To tambayar da muke shugabanninmu kenan, duk kuɗaɗen da ake cewa an karɓa a hannun ɓarayi da sauran ainihin kuɗaɗen da ake samu na shiga, ya kamata a ce an yi amfani da su mana.
To mun gode sosai, mun gode malam Ibrahim da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma mun samu wani kira, daga ina ake kira?
daga Ogbadibo Benue State ne.
Ogbadibo to wake kan layi.
Kina magana tare da Abraham Omi Oguche.
To Abraham, menene ra'ayinka?
Ra'ayina botu maganan kulle border wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kulle.
Haka.
Gaskiya akan gaskiya ana wahala ana cutu domin ya kulle border in ya murai nan abun naira 10 su fitar da shi naira 30 abun naira 50 su fitar da shi 200 wanda mun ha kulle border domin su mutanen arewa gaskiya mu mutanen arewa muna cutu wa a ce muna da shugaban kasa kuma ayo a ce mu ne wanda muke wahala kuma a kasa nan wace in ya murai kuma sun zo na suna muna dariya.
To ai su inyamuran ba 'yan Najeriya bane. Kana magana kamar 'yan inyamuran ba 'yan Najeriya ba.
Abun da ya sa kin ga na faɗa haka ko? Su suna muna dariya ne sai mun mu da su sanyan ware cewa su.
To da alamu mun rasa layin Abraham daga Benue. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Jigawa. Wake kan layi daga Jigawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikumus salam. Na Jigawa kana jin mu? To da alamu shi ma wannan layi mun rasa shi. Masallar har yanzu dai layin mu a bude yake. Za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke cikin ku to a ƙarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. To da alamu dai mutane sun layin ba sa tafiya kuma a nan kuma za mu dakatar da daukan wayan kiranku a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu.
Muna magana da sashen Hausa na Voice of America ne.
Haka wake kan layi.
Yawwa awwale daga Dukku, awwale daga Angwangwa na Dukku.
To menene ra'ayinka? Gombe kenan.
Ra'ayina lalle ina fatan alkhairi ma Najeriya da mutanen Najeriya da kuma shi shugaban mu da Allah ya bamu.
Haka.
Lalle ina fatan kuma Allah ba ku lafiya, Allah ka kara finka da abin da ke yi gabaki daya.
To amin, mun gode sosai.
Yawwa ina fatan Allah ba mu gani Allah waye.
Amin amin. To yanzu kuma bari mu tafi jihar Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Hajji Aisha daga zaki dariya ne. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
Ai mal Alhaji Musa, kowa da yake sauraro ma ya san muryanka, ya gane, yana gane muryanka yanzu. Wake yene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah, ga akan dai batun jiya ne wanda muka wannan maudu'i na jiya, muke so mu rada ba shugaban kasa shawara a matsayin shi mutumin da yake rike da shugaban Najeriya, kuma mutumin nan duk duniya ana ganin cewa mutum ne mai amana, mutum ne wanda yake ba zai ci amana ɗan ƙasa ba, ko ba zai saba alƙawari ba. To wannan mutumi ma da yake magana akan cewa ya na neman kota gyara bindin tsarin mulki domin a ba shugaban kasa karo na uku, wannan mutumin ba masoyin shugaban kasa Muhammadu Buhari bane. Kuma su waɗannan mutane suna ƙarƙashin shugaban kasa Muhammadu Buhari, suna cutar da talakawan Najeriya. Babu abin da talakan Najeriya ke gani a wannan mulki, wanda yake gashi da dagaci ya nuna cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi shi wanda nan da shekara goma za mu kalle shi. Mu da muka tallan Buhari, muka zaɓi Buhari, muka mai menene su kawai suke tada kuɗi, suna magana sun hana talaka walwala, suna rike kuɗi, suna sace kuɗin 'yan Najeriya, to suke kara dan gizashi.
To da alamu mun rasa wannan layi. Yanzu kuma mun samu wani kira yanzu daga jihar Taraba. Wake kan layi daga Taraba.
Sadi Haruna Mada, Sudan Taji.
To Mallam Sadi, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine ina kira ga nan tarayya.
Haka.
Da ido na sama.
Mu
ɗan jihar Taraba.
Ko za ka ɗan ɗaga muryarka kaɗan?
Eh, mu ɗan jihar Taraba. Duba mu da ido rahama. To ni an yi kokari a mamu kallon sarki. Ne ka ji kokari. Zuwa Jalingo, wallahi aiki na ya sai shekara biyar kenan. Ba a tun ko inda yawa irin bin kawo ya aiki ya sai aiki ne ya sa aiki ya sai ko ba ba din ba. Kuma ba mu da yan majalisa, yanzu ne muka samu dan majalisa mu ne kora din ne. Wani dan majalisa ne. Na ukari. Da abin nan sai ji yake.
Haka.
Ga roƙe ji ne da Allah din kuma ne ya sai da ayyukan mu nan. Kika babban titi da ta ba bi mamaki kilomita 150 amma wallahi za a wuce ne da.
Allah ya kyauta. Mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu tafi Kwantagora. Wake kan layi daga Kwantagora.
Assalamu alaikum.
Wa alaikumus salam.
ina magana da Alhaji Muhammad Sara'a ne.
To Alhaji Mandi, menene ra'ayin ka?
To ra'ayi mu dai shugaban kasa shawara muke ba shi idan ya kare wannan shekarun 8 zai je gida ya zauna a huta.
Saboda
wani zai taba gani.
Haka.
Shi za mu ji ba shawara.
To mun gode sosai da wannan shawara taka kuma da kiran Alhaji Mande daga Kwantagora zamu dakatar da daukan wayoyin ku a yau sai kuma gobin Allah ya kai mu ba ku wani dama. Masararru har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4 saura minti 3 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kocin kasar jamhuriyar Kamaru wanda yake horis da ƴan wasan kasar na ƴan kasa da shekaru 17 Thomas Libi ya bayyana cewar matsalar da ta bidiro musu a yayin da suke buga kwallon kafa domin dauko kofin matasa na duniya a kasar Brazil. Yace gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ce ta kakaba musu wata takunkumi cewar kar ya dauko masu takaleda a kasashen Turai, duk da cewar kasar jamhuriyar Kamaru tana da gwanayen masu buga tamola a nahiyar duniya daban-daban. Yace wannan lamari ne ya jefa su cikin halin da suka tsinci kansu a ciki, shine ma yasa ba su tabuka wani abin ku zo mu gani ba. Hukumar masu tantance alƙalan da suke busa wasanni na duniya sun zabo Musa Aliyu dan kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya zamto na 17 a duniya. Ninkin Njoya Hajara yar wasan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru a mata bangaren mata ta samu tagomashi anda a kauyenta Kampo. Masu fara'aji suka zabo ta cewar ita ce wadda za ta zamto shugaban karamar hukumar su domin irin takarawar gani da take yi a fagen kwallon kafa a duniya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To kafin mu karkare shirin namu ga labaru amma a takaice.
Magajin garin birnin London Sadiq Khan ya yi Allah wadai da abin da ya kira mummunan harin da ya faru yau Juma'a da rana a babbar gadar birnin London. A Afghanistan kuwa wasu masu goyon bayan dan takarar shugaban kasa wanda ke kan gaba sun gudanar da zanga-zanga a Kabul babban birnin kasar.
Thomas Sararo a nan zamu sallama da ku cikin shirin namu a daren yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu sababbukan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da abar ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Amma kafin nan muna mika sakon ta'aziyya ga Galadiman Katagum Alhaji Usman Mahmud da Hajiya Bahijja Mahmud da Attaib Mahmud da sauran ƴan uwa dangane da rasuwar mahaifiyar su Hajiya Khadija Mustafa Mamagoggo wacce Allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata bayan da ta yi fama da jinya. Da fatan Allah ya jikanta, amin. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da Daniel Brown da ya hada ya kuma bada umarni sai injiniya mu na wannan lokaci Zainab Abdulrahman, ni Aisha Mu'azu nake cewa kwana lafiya.
Afrique.